Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden za ta ajiye tsarin bambance tsakanin sha'anin cikin gida da na kasashen waje wanda aka saba da shi a Amurka wurin tinkarin batutuwan barazana ga tsaron ƙasa. Manufofin kasashen waje su ne na cikin gida, haka zalika manufofin cikin gida su ne na kasashen waje, inji mai ba da shawara akan tsaron ƙasa Jake Sullivan yana faɗawa masu zaman sauraren shi ta yanar gizo. Ya kamata mu dauki matakai da zamu karfafa kanmu domin magance matsaloli da muke fuskanta a fadin duniya, inji Sullivan. Yace yanzu haka babban kalubalen tsaron kasa dake gaban Amurka shine ta maida hankali ta gyara harkokinta na cikin gida. A hali da ake ji kuma ƴan majalisa da dama a Amurka a cikin wannan lokaci suna fuskantar barazana ga tsaron su, a yayin da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira ga ƙarin jami'an tsaro a majalisun dokokin, kada ta yi zargin cewa hadari ba da jama'a kadai suke fuskanta ba, har ma da abokan gaba na cikin majalisar kanta. Kalaman Pelosi na ranar Alhamis na haska batun karuwan tankiya tsakanin jam'iyyun siyasa a majalisar akan damuwar kare lafiyarsu tun bayan hari da aka kai a majalisa a cikin wannan wata da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai. Mutum biyar ne suka mutu a cikin tarzomar. Sama da 'yan majalisa 30 ne suka sanya hannu akan wata wasiƙa wannan mako da ke kira ga ƙarin tsaro a gundumominsu. Suna faɗin cewa barazana akan 'yan majalisa na ƙaruwa ainun a cikin 'yan shekaru, inda aka samu barazana 4,900 a ƙarshen shekarar kuɗi a watan Satumbar shekarar 2018. Rundunar 'yan sanda a majalisar dokokin Amurka ta ce tana ɗaukar matakan kare 'yan majalisar yayin da za su je da dawowa aiki. A cewar wani sakon imel da shugaban 'yan sandan majalisar ya aika wanda kamfanin dallacin labaran Associated Press ta gano a jiya Juma'a. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO za ta yi bikin zagayowar shekara da ta ayyana dokar taɓaci ta kiwon lafiyar jama'a ta ƙasa da ƙasa game da cutar COVID-19 ta hanyar kira ga ƙasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakan daƙile yaɗuwar annobar. A jiya Juma'a a wani taro da hukumar ta saba yi a helkwatanta a Geneva, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce shekarar da ta gabata ranar Asabar adadin kamuwa da cutar bai kai guda 100 ba, kana babu wanda ya mutu a cutar a wajen China. A wannan mako mutane da suka kamu da cutar sun haura miliyan 100, kana mace-mace kuma ta tasar ma miliyan guda 100,200. Tedros ya faɗa cewa a wancan lokacin ya gargaɗi duniya cewa akwai damar daƙile yaduwar cutar. Ya kuma ƙara da cewa wasu ƙasashen sun ɗauki shawarwarin, wasu kuma sun ki ɗauka. Tedros ya ce allurar rigakafi da aka samu yanzu ta sake baiwa duniya wata dama ta kawo ƙarshen wannan annoba. Kane ya ce bai kamaci a yi warwaso da rigakafin ba, a raba daidai wadaida tsakanin ƙasashe masu arziki da matalauta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da tsauraran matakai akan matafiya a wani matakin mai da martani ga bullar sabuwar cutar coronavirus da suka hada da wajabta killacewa a otal da matafiyan za su biya kudin otal din idan suka isa Canada, kana an dakatar da jigilar jirage zuwa Mexico da duk kasashen yankin Caribbean har zuwa ranar 30 ga watan Afrilu. Trudeau ya kuma sanar cewa baikin gwajin cutar kafin tasowa zuwa Canada, gwamnati za ta buƙaci a fara tilasta gwajin a filin saukar jiragen sama akan duk mutumin da ya shigo Canada. Hakan na nufin matafiya za su jira sakamakon gwajin nasu tsawon kwanaki uku a hotel din da za su biya, wanda ake sa ran ba zai haura dala Amurka 2000, inji Trudeau. Ya kara da cewa wanda sakamakon ya nuna ya kamu za a killace shi a gida tare da sanya ido a kansa da kuma karfafa matakai. A ƙarshe, shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ce gwamnatinsa ba za ta ƙara girgije jami'an tsaro masu shiga tsakanin rikicin kabilanci idan yaki ya kaure a jihar Jonglei da garin Fibo na gwamnatin wurin, wani yanki da ake yawan samun mummunar arangama. Ya ce nan gaba, idan kuka je kuka yi fada, ba zan kawo muku agaji ba, kana ba zan kafa wani kwamiti da zai je inda aka yi yakin ba. Na yanki shawara duk wani rikici da zai sake tashi ba zan aika da sojoji ko ƴan sanda ba, zan kyale ku ku ci gaba da yaki har sai bangare ɗaya ya gudu, Salva Kiir yana faɗa a ranar Laraba yayin da yake jawabi a wani taron zaman lafiya tsakanin kabilun Jonglei da Fibo a birnin Juba. Nan da dan masu sharhi akan siyasa suka ce matakan da Kiir ke ɗauka akan wannan batu ba su dace ba, a don haka sun kira ga shugaban ƙasar da ya janye waɗannan kalamai nasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Zabi dubi ne akan kangararrun yara. To ko menene ke janyo ko kuma sanadiyar kangarewar yara, inda a wasu lokuta ma akan alakan taɓarɓarewar yara da maganin sikeri ko sakacin iyaye. To ko menene mafita ga wannan al'amari? Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. A kashi na farko na shirin namu na yau, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta haɗa mana zauri inda ta tattauna da wasu iyaye game da wannan batun. Halima, assalamu.
Game da wannan maudu'in kangarewar yara wanda muka ɗauko a yau, za mu tattauna da malama Bilkisu Muhammad Kaikai, wacce take da gidauniyar tallafawa mutane marasa ƙarfi a jihar Katsina, sai kuma Ummi Tarabi mai kamfanin Sacred Blue wanda take ɗinki na zamani da kuma gidan abinci. Sai da ƙarshe muna tare da Saddam Saidu Sufyan wanda zai bayyana mana yadda ya tsinci kansa a ciki a lokacin da ya fara jin yabi abokanan shi, shi ma ya zama babban yaro da dai sauransu har ga kai da amali da miyawun ƙwayoyi. To bari mu fara ga dangadan da malama Bilkisu Muhammad Kaikai. To maganan yara kangararru waɗanda suka tsinci kansu cikin wani yanayi, wasu suna ta'ammali da miyawun ƙwayoyi, wasu su ɗauko ɗabi'u da ba a san su da shi ba a gida daga abokani, me suke ganin yake sanadiyar wannan kangarewar yara?
Wato a nan gaskiya abubuwan da kan sa yaro ya kangare tun daga farko abubuwa ne masu yawan gaskiya. Na farko dai abin yakan taso daga gida, musamman ta fuskar iyaye. Akwai iyayen da sukan zama suna da halin koyin kula game da tarbiyyar yaransu. Za ki ga yaro ya tashi ya fita, uwa ko uba ba su san inda ya tafi ba, ba su san da suwa yake ta'ammali ba, ba su san ina yake shiga ba. Daga zaran yaro ya fita daga gida, za ki ga babu abin da ya damu iyaye, wanda kuma a halin gaskiya, a halin zamantakewar dan adam da addinin mu da al'adar mu duka sun bada wa'annan yaya amana ga iyayensu, domin ai shi ɗayan kayafe shi Allah ya dora ma iyaye tarbiyyarsu tun daga ciki har ya zuwa haihuwa, har ya zuwa reno, har ya zuwa ya tasa ya zama mutum, duk suna alƙashin kulawar mahaifa ne. To da zaran an samu mahaifa, sun zama masu sakaci, sun zama masu halin koyin kula ga yayayensu. To komai yana iya faruwa, musamman ma wannan zamanin da muke ciki a yanzu. Saboda haka kangarewar yaya da muke gani da muke fama da ita, musamman a arewacin Najeriya, inda nan ne nayi wayo nan na fito, ya ta'allaka laifin kashi 80% ya ta'allaka wajen maza, domin mafi yawan mazajen mu na arewacin Najeriya Hausa Fulani, idan zaki lura sukan yi aure ne saboda kawai biyan bukatun kansu. Da zaran mace ta samu ciki, babu kuma ruwan su da ita, ballantana su shiga cikin yanayin halin reno ko kuma kula da tarbiyyar 'ya'ya. Sannan kuma zaki ga ya tara matan nan suna kayayyaki
kafa
babu abin da ya dame shi idan ya kama hanya ya fita ba gida tun safi kila sai kin yi bacci a sun yi bacci ki ganshi to ta za a yi mace dan ma Allah na ba mu ƙarin imani da ƙarin hali abin mata duk tarbiyyar ƴaƴa hannunta ko raunin mu ma ai ya kamata ya sa a taimaka mana saboda haka wannan abin yana daya daga cikin abin da ke assasa rashin tarbiyyar ƴaƴa musamman arewacin Najeriya maza suna ba da gudunmawa kashi 80% domin da za a hada kai hannu a hada karfi da karfi ina tabbatar miki wannan irin tabarbarewar tarbiyya a zamantakewar mu ba za ta yi yawa ba kamar yadda wannan zamani muka samu kanmu ciki saboda haka laifi ai dama gida yake farawa laifin nan din na iyaye ne sune farko saboda ai sune makaranta ta farko kuma uwa mace ai zaka ga wata tahiya fiye da goma ko kuma makamancin haka to ya za a aban mata tarbiyyar wannan yaya ita kadai namiji ya tafi ya kama harkar shi so wannan abin ya ta'allaka maza maza sune ke da laifi fiye da mata nan kuma ga fina-finai na television da radio da duk abin da bai kamata yaran mu su gani ba an ban su su ji an bar su su gani to wannan yana daya daga cikin abubuwan duk da yake lalata rayuwar mutanen yanzu babu wani kulawa ga iyaye an ware mu ƴaƴa dakuna an ba su television da ana ganin gata ne an ba su fina-finai da wanda ya kamata su gani da wanda bai kamata su gani ba sannan kuma bugu da ƙari mafi yawan auren da ake yi ba a gina shi ta kan hanyar shari'a yadda Allah ya ce da manzansa tunda mu anan muna magana yadda addinin mu ya koyar da duk auren da aka shimfida bisa sunna bisa koyarwar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam to na tabbatar miki ba za a samu yawaitar fandararin yaya ba yawanci an tahi an je an yi abinda ba daidai ba sannan kuma da zamani da wannan yanayin da muke ciki na abokai da zamantakewa da wayoyin nan na zamani yanzu suna daya daga cikin abubuwan da ke bata tarbiyyar al'ummomin mu
to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin yanzu ta madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf Salaman Abu da hada mana sauti ni Hadiza Chali ke cewa ku kasance lafiya ma assalamu
kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da maimaitin shirin ya mace
Assalamu alaikum mai sauraro barka da maraicin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu yau a cikin shirin ciwon ya mace kamar a makon jiya za mu ci gaba ne da wayoyi a game da wasu muhimman batutuwa da muka tattauna a shekara ta 2020 kamar cin zarafi ƴaƴan wanda yakan kai ga jefar kuwar irin waɗannan yara cikin kunci imuwa da rikicewa inda muka karɓi baƙuncin barista Amina Umar
Barista Aisha Ahmad Tijani
kan wani al'umma tsakanin dukkan ɗan adam tsakanin shi da wani
wannan haka yake
to duba da cewar masana da yawa sun yi maganganu da dama akan ga dalilan da suke kawo fyaɗe ana wa fahimta ina ganin duk wanda zai yi fyaɗe to mutum ne wanda ba shi da tsoron Allah saboda ni dai na san cewar Allah a cikin littattafan sa masu tsarki ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko ma wani irin addini kake yi Allah ka san ya halicci mace da rauni Allah ya halicce ta ba ta da karfin da kake da shi ko malaman kimiyya sanin dan adam sun faɗa malaman biology hormones din da aka dauka aka halicci mace da su ba shi aka dauka aka halicci namiji da su ba to shikenan sai a ce karfin da Allah ya baka kokolwar da Allah ya baka da hikimar da Allah ya baka da basirar Allah ya baka ne dan ka cuci wani ba shi kana uku to ya aka kai mata fadi kin wata uku ya aka kai mata fadi kin kwana 40 ma mun samu an mata fadi to ita shiga ce bace ba kin ga anan kwata kwata magana ce ta mutum baya tsoron
garurin hakan yi hakan din gaskiya don ima da kaina ranar na kai wata kamar kakata ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye bace a wani asibiti da bane wani gari ma biyar da ta mana ta yi mana wulakanci sosai sosai ganin mu mata ne ban taba sanin ta ba bata taba sani na ba don ya kai sai da ma na mata magana nace mata wannan aiki da take yi ita ta zaba kuma a bangaren aikin ta dai kamata a ce tana treating mutane haka so in ta ga aiki ne ba ta so ya fita bari da ta zauna tana wulakantar da mutane ba abun da ya hada ta da su
wannan ya kai mu ga tambaya na gaba ana ku ra'ayi kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da sakandare ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban kuna gani hakan yana da nasaba da yadda waɗannan masu jinya da ungozuma suke wa mata
eh to ni dai a gani na bana jin hakan yana da nasaba da hakan saboda wanci zaki ga mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kaman darajar ka tana dabuwa a idan al'umma
malama Khadija
sai a ra'ayina na yadda hakan yana ciki amma a misali yadda ta faɗa bangaren ungozoma da masu jinya marasa lafiya abu ne wanda ya kamata kana da shi kana da sha'awar shi a cikin ranka passion don in baka da shi ba za ma ka iya ba akwai wanda kaman yadda kuma ta ƙara ta faɗa ta ce yawancin mutane suna da sha'awar yana burge su a ce suna aiki a bangaren kiwon lafiya saboda daukakan da ake ba su a kasashen mu na Afrika yawanci haka ne ana ba su muhimmanci
sai kuma rahoton mu na musamman a wannan makon
kimanin makonni uku kenan a kasar jamhuriyar kamaru dalibai suka koma makarantunsu a fadin kasar baki daya har yanzu dai ana zaman da dare yayin da cutar corona take ci gaba da yaduwa a tsakanin al'ummar kasar inda ake samun ci gaban yaduwar cutar a waɗansu makarantu da ke kasar ta jamhuriyar kamaru da irin matakan da hukumar ilimi da na kiwon lafiya na kasar jamhuriyar kamaru suka umarci malaman makaratun da su dauka musamman ma a harabar makarantar da kuma a cikin azuzuwan da daliban suke gudanar da karatun su wayan yasa nayi hira da waɗansu daliban kan wani irin matakai suke dauka kafin shigan su makarantun nasu
na ganki da kashi ne gaki kuma a kofin school ya kuke idan naku shiga school din
muna shiga school da takunkumi ne kuma akwai wani malami yana kula da mu wanke hannu da ruwa da sabulu kuma a cikin class ne muna zama bibiyo akan kujera kuma
to ya cikin class na ku kuna zama kuna nan jewa ne ku dalibai ne
uba ma na mu jewa za mu yi kamar mu tranti hakan nan
a cikin latin class ku?
Eh
to yanzu ya kuke yi wajen haduwa da ku da kawayen ku kuna haduwa ko da yaushe kuna cin kuduwa tare
ana mu cin kuduwa tare
to yanzu ya kuke ganin wannan maganar corona kuna gani gaskiya ne ko
eh
muna
ganin gaskiya ne domin yana kashe mutane da yawa
wani shawara da ake bawa ɗan uwanki waɗanda kuke tare da su a school
ina ba su shawara su daina haɗuwa da mutane da yawa kuma su dinga wanke hannu da ruwa da sabulu kuma su dinga sa takunkumi
Alhaji Ibrahim Jindo shugaban makarantar sakandare ne a kasar ta Kamaru ga abin da ya ce
wato abin da zan ga muku game da wannan ciwo matakan da aka fara dauka da farko shi muke ci gaba da shi har yau ba mu fasa shi ba muna ba mu wato ba wanda yake shiga wurin mu ba tare da ya wanke hannu da sabulu ba daga malaman har ma yaran duka har ma iyayen da suke zuwa raka yara a makaranta muna tilasta musu su wanke hannu da sabulu tunda yake akwai ruwan akwai kuma sabulu a waje to kuma bayan haka abin da zan ce wato wannan matakan da ake dauka a makarantu ko kuwa a cikin biro wannan ba wannan aikin banza muke saboda inda har ciwon haka ta hauta wannan hanya yake yaduwa to ya muka yi da kasuwannin mu inda ake cinkuso ya muka yi da kuma motocin da muke shiga su bis ya muke da su ba mai daukan wani mataki a dama da farko an ce ba za mu tsuwa a bis ba yanzu sai ka shiga bis kadan taxi ma sai ka shiga kai ga yanda ake yi wannan shine naga cewa duk wannan abin da muke yin muna yin shi ne saboda dai kar a ce ba mu yi ma amma ni banda tabbas cewa wannan zai hana kamuwa da wannan cutar
sai dai hukumomin lafiya na kasa sun fitar da alƙaluman lissafi na waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 wanda a halin yanzu dai mutane 29,617 suke ɗauke da cutar ta coronavirus tun 28,045 yanzu haka suka murmure daga cutar ta mashaƙo mutum 465 ne dai waɗanda suka kwanta dama daga wannan cutar nan da take sarki numfashi bayan Allah a faɗin ƙasar ta Kamaru Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
Shugaban kasa
to masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da adawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.